Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samu mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar Najeriya. Sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke muku barka da zuwa cikin wannan shiri da fatan an sha ruwa lafiya. Inda za ku ji cewa masana na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da tsare-tsare da babban bankin Najeriya ya fitar domin farfaɗo da darajar naira. Sannan bayan da shugabannin al'umma suka yi kira ga gwamnati da ta buɗe kan wasu iyakokin ƙasar domin shigo da abinci, ƙwararru a fannin tattalin arziki sun yi tsokaci kan wannan mataki. Kuma kan wannan batu za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon kiran da ake na cewa a buɗe wasu kan iyakokin Najeriya domin shigo da abinci? Lambar da za ku kira ita ce 2022052655, amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa garin Orlando a jihar Florida yau din nan don jajantawa al'ummar garin da suka tsinci kansu cikin bakin cikin mummunan harbin kisan gilla mafi muni da kasar ta taba gani, ya kuma jajantawa iyalan waɗanda aka kashe musu ƴan uwa da waɗanda suka jikkata a club din ƴan ludu wanda aka kaiwa hari ranar Lahadin da ta gabata. A lokacin da yake cikin jirgin saman da ya dauke shi daga birnin Washington DC zuwa birnin na Orlando da ke kudu maso gabashin Amurka, a cewa mai magana da yawun fadar White House, shugaba Obama na gani babu wata hanya da zai iya karfafa gwiwar mutanen Orlando sai dai in ya je da kansa. Shugaba Obama zai gana da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a harin, su 49 da kuma waɗanda suka jikkata su 53 a safiyar Lahadi. Lokacin da wani matashi musulmi haihuwa Amurka ya bude wuta ga wasu masu rawa da hutawa a club din. Farmakin dai ya kwashe sawoyi uku ana yin sa har sai da ƴan sanda suka birma ramuka zuwa cikin club din, inda suka kashe dan bindigar mai suna Omar Maten a musayar wuta da ta wakana tsakanin su. Shugaba Obama tare da mataimakinsa Joe Biden sun kuma gana da waɗanda suka sha da ƙyar da ƴan sandan garin da jami'an da ke tuka motocin jinya da jami'an kiwon lafiya da kuma likitocin da suka taimaka wajen jinyar waɗanda aka harba.
Harbi har lahira da aka yi wa wata ƴan majalisar dokokin ƙasar Burtaniya mako ɗaya kafin ƙasar ta jefa ƙuri'ar raba gaddama mai zafi akan cigaba da kasancewa cikin tarayyar Turai ko fita daga cikinta. Ya girgiza ƙasar da ba kasafe ake samun harin bindiga ba, kuma ba a cika jin rikicin siyasa a cikinta ba. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce sun ji lokacin da maharin ke faɗin Burtaniya ce kan gaba, yayin da ya harbin ya kuma cikawa Joe Cox wuƙa. Joe Cox dai ƴan majalisar wakilai ce daga jam'iyyar Labour. Matar 'yar shekaru 41 da haihuwa, uwa ce ga 'ya'ya biyu, tsohuwar ma'aikaciyar agaji kuma ta yi fice wajen goyon bayan 'yan gudun hijirar ƙasar Siriya da nuna matsayinta a kan baƙi da kuma ƙin amincewa da batun Burtaniya ta fita daga tarayyar Turai. Jami'an gwamnati da ƙwararru na takatsantsan wajen danganta kisan na yau Alhamis da siyasa, yayin da 'yan sanda ke kan bincike akan harbi da cikawa Miss Cox ɗin wuƙa, wadda ta rasu bayan harin a mazaɓarta da ke gundumar West Yorkshire. Ɓangarorin majalisar ƙasar biyu da ke goyon bayan fita daga tarayyar Turai da waɗanda ba sa goyon bayan hakan duk sun dakatar da kamfe ɗinsu. Matakin da ƙwararru suka ce na da muhimmanci, musamman ganin yadda muhawarar ta yi zafi 'yan kwanaki kaɗan kafin a jefa ƙuri'ar.
Gwamnatin ƙasar Habasha ta yi watsi da rahoto mai feji 61 wanda ƙungiyar rajin kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fidda, wanda ya bada cikakken bayanin kisan mutane fiye da 400 a wani mataki da aka ɗauka kan masu zanga-zanga a yankin Oromiya na ƙasar cikin watanni 7 da suka gabata. Wani mai magana da yawun gwamnatin ƙasar ya faɗa wa muryar Amurka yau Alhamis cewa ƙungiyar da ke nesa da ainihin abubuwan da ke faruwa a yankin zai yi wuya ta bada cikakken bayani akan yanayin haƙoƙin bil'adama a Oromiya. Geta Chureda, kakakin gwamnatin ƙasar ne, ya ce hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta ƙasar Habasha ta fidda nata rahoton wanda ya nuna adadin waɗanda suka mutu bai kai yawan wanda ƙungiyar Human Rights Watch ta bada ba, hukumar kuma ta zargi kungiyar ta Human Rights Watch da rashin yin binciken bayanan gaskiya. Kungiyar ta Human Rights Watch dai ta ce sojojin kasar sun yi barin wuta akan masu zanga-zanga a yankin Oromia ba tare da ba su kashedi ba ko kuma daukan matakin da ba na karfi ba don shawo kansu. Rahoton kuma ya ce yawancin waɗanda aka kashe din dalibai ne, ciki har da yara waɗanda shekarunsu ba su kai 18 na haihuwa ba. Kungiyar kuma ta ce ‘yan sanda sun kama dubban mutane tun lokacin da aka fara wannan zanga-zangar, kuma yawancinsu har yanzu suna na a tsare ba tare da an gurfanar da su gaban kotu ba ko ba su damar ganin lauyoyinsu ko iyalansu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kasar Rasha ta sanar da tsagaita wuta ta kwanaki biyu a yakin da ake a garin Aleppo a daren jiya Laraba, ‘yan sa’o’i bayan da Amurka ta yi kira ga Rasha da kuma shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad da su mutunta shirin tsagaita wutar da suka cimma a watan Fabrairun wannan shekarar. Labaran duniya kenan kuka ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, masana a fannin tattalin arziki na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da tsare-tsaren da babban bankin ya fitar domin farfado da darajar naira wacce take ta faduwa. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da Malam Shu'aib Idris kan yadda ya kalli wannan mataki.
Wannan ya zama kamar ya sha bamban da ra'ayin shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda ya dade yana maganan cewa bai ga dalilin za a karya darajar naira ba. Kusan za mu ce waɗanda suke da wato suke ta bayani su kawo hujjojin a karya darajar naira sun sha ƙarfin iri-irinmu da muka yi kai da fata muka ga cewa bai kamata a ce an karya darajar naira ba don ku babu dalili. Kuma hujjojin da ake bayarwa dukkanmu da wanda suke ganin cewa bai kamata a karya darajar naira ba da wanda suke ganin ya kamata a karya darajar naira, babu shakka duk lokacin da aka ce kaya ya yi karanci a kasuwa farashi yakan tashi. Idan kaya ya wadata a kasuwa farashi yakan sauka. A halin yanzu da muke ciki dala ta yi karanci a Najeriya saboda haka farashinta ya tashi. To amma an ka karya darajar naira, shin zai sa kayan ya samu? Maganar gaskiya take kaya ba zai taɓa samuwa ba.
Kana ganin akwai matakin da 'yan ƙasa ko hukumomi za su iya ɗauka domin a takawa gwamnan babban banki da shi kansa babban bankin birki domin kada a durƙusar da darajar kuɗin ƙasar kamar majalisa da ku ƙwararru a kan sha'anin tattalin arziki?
Wato maganar gaskiya da ke faruku kusan za mu ce alƙalami ya bushe sai dai Allah shi kyauta. Wato dokar da ta kafa babban bankin Najeriya ta ba shi dama ya yi waɗannan abubuwan.
Malam Shu'aib Idris kenan a tattaunawarsa da Umar Faruk Musa. To, a can jamhuriyar Nijar, bayan da hukumomin kasar suka bayyana gano wasu mutane 34 da aka same su a mace a cikin rairayin hamada yayin da suke kokarin kaiwa ga kasar Algeria domin danganawa da Turai. Wakilin muryar Amurka Sule Mumune Barma ya tambayi Saidu Abdu, wani mai bincike kan fataucin bakin haure, dalilin da yasa mutane ke yin irin wannan tafiya mai cike da hadari.
Lalle sai dai in ce muku abin da ke sa mutanen nan ke hita. Suna zuwa kasashen nan na Laraba ba wani abu ne ba, kawai wuya ce, wahala. Zan ba ku misali, na je kasar Kance, har da ma inda aka ce akwai wata mace cikin su aka ce ta hito daga wurin nan wani gari da ake ce ma Eldawa. Na yi hira da su, na tambaye su wai shin ku menene ke sa kuke wanga ta hita hen? Suka ce kai diba Algeria ko ba komi ka cika sha. Kaji abin da suka ce, kenan menene talauci yunwa shine abin da ke sa mutanen nan ke hita suna tahiya kasashen nan na Larabawa.
Gwamnatin Niger a kwanakin baya ta cimma wata yarjejeniya da kasashen tarayyar Turai akan maganar nan ta dakile barauniyar hanyar bakin haure. Shin ya kake ganin wannan mataki zai iya tasiri domin hanawa 'yanci rani zuwa kasashen Turai ta barauniyar hanya?
Bai yiwuwa a ce wai wata ƙasa ko wasu ƙasashe sun gama kai su ce mutane kasu tai. Ai, su Turawan nan sun yi mu arziki, sun yi sun kasa, yanzu suke son kamar ƙasashenmu na Afirka a ce musu ka ku bari mutanen ku su tai. Sun suka taso takardu wata ran aeroport ma ake baka visa.
Saidu Abdu kenan a tattaunawarsu da Sule Mumuni Barma. To, yau 16 ga watan Yuni rana ce da kungiyar kasashen Afirka ta AU ta ware domin yin dubi kan irin halin da yara ke ciki, musamman ta fannin samun ingantaccen ilimi. Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoto daga Bauchi.
Da farko sai da nemi sanin ko yaran sun san wannan rana tasu da kuma menene bukatun su.
Sunana Usman.
Yau gashi rana ce ta yara na kasan Afirka. A wannan rana wani sako ne kake da shi?
Sakon da nake da shi. Ina son dadda iyaye lafiya.
To me kake so a yi maka kai kanka?
Ni. A wanda nake so. Ina son kudi, ina son lafiya ta. Ina son karatu. Ina son zaman lafiya da dukkanin sauran mutane na duniya.
To sai wannan kuma kai ba wane ne sunanka?
Abba.
To yau rana ce ta kuta a yara na kasan Afirka. Ka san muhimmancin wannan rana kuwa?
Eh.
To me ne muhimmancin ta?
Ina son kudi da neman abin karatu da komai. Ina son in tada iyayena lafiya.
Samuel Kalu shine jami'in sadarwa na ofishin asusun kula da yara ta UNICEF a jihar Bauchi. Ga abin da yake game da wannan ranar da yadda ta shafi yara.
Kamar yara ba su zuwa makaranta, ba su samu abinci, ba su samu ruwan wanka ko ruwan sha. So muna son duk stakeholders da gwamnati da development partners da kowa da kowa su taru su sa hannu.
Muhammad Ino Bello shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Bauchi. Ya yi mini ƙarin haske kan wannan batu.
Iranan dama akan yi shi ne domin a duba wani hali ƴaƴanmu na Afirka suke ciki, kuma wani irin taimako suke bukata, kuma waye zai bada taimakon, kuma ya za a yi a samu taimakon. Shi yasa kaga rana irin ta yau sai aka bashi taken yaƙe-yaƙe yadda yake shafan ƴaƴan Afirka.
Mallam wato wani kenan da yake fashin baki a cikin rahoton Abdulwahab Muhammad game da batun ranar yara da aka ware. To a Najeriya, bayan da wasu shugabannin al'umma musamman malaman addinin Islam suka yi kira da gwamnati ta bude kan wasu iyakokin ƙasar domin shigo da abinci, na tambayi Mallam Yushau Aliyu masanin tattalin arziki yadda yake kallon wannan lamari.
To yana da kyau gwamnati ta sake tunani ta kuma duba abubuwan da za su kawo matalaka wanda ya zaɓi gwamnatin demokratiya, wanda kuma talakan nan yake cikin wani hali mai wahala, wanda halin yasa abubuwan da ƙarfin da yake da shi a kasuwa yake taraguwa kullum. Mai ƙarfin siyan buhun shinkafa ya koma rabin buhun shinkafa, wanda yake da ƙarfin mudu ya koma gwangwani. Saboda mene? Saboda farashi a kasuwa. To rashin daidaita farashi shi ne hujjarmu a tattalin arziki na a yi maza-maza. Wato duk ƙasar da bata tanadi abinci a farashin da talakawa za su iya siya ba, to wajibi a samar da abincin tun kafin wani abu daban ya zo tattalin arzikin ƙasar.
Wato kana ga kaman idan aka buɗe kan iyakar aka fara shigo da abincin za a magance duk waɗannan matsaloli da ka lissafa kenan?
To misali, ai babban matsalar da aka fuskanta shi ne in kasuwar canji na kuɗi da kuma daloli. Gwamnati ba ta da daloli a hannunta, saboda haka ta buɗe kasuwa na waɗanda ya kasuwa za su nemi daloli, kuma neman dalolin nan suna neman su da tsada. In a haka za a yi ta shigo da abinci, to duk ƙarfin wanda ma zai iya komawa ya noma an kwace a kasuwa. To tunda an kwace ƙarfinsu a kasuwa, to ta yaya wannan talakan zai koma ya noma?
Mallam Yushau Aliyu masani a fannin tattalin arziki. To yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Ya kuke kallon kiran da shugabannin al'umma ke na cewa a buɗe kan iyakokin Najeriya domin a shigo da abinci da ke so ya yi ƙaranci?
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Plateau. Wane ne a kan layi?
Na'am, assalamu alaikum. Bala kuma.
Wa alaikum assalam.
Jihar Plateau garin Bukur.
To muna jin ka Mallam Bala.
Yawwa, to ni gaskiya shawaran da zan ba gwamnati akan wannan buɗe boda, to gaskiya ne in Allah ya sa ta karɓi wannan shawaran a buɗe boda, ko kuma aka buɗe bodan nan, to ya zama dai akwai control price kamar yadda aka yi na subsidy na gin na mai, ya zama kowa ya shigo da shinkafan da sauransu, ita ma gwamnati ta shigo da nata, amma tana da dokokinta na kuɗinta, na tsarin kuɗinta da kowaye da a sayar da talaka a Najeriya. Shawara take.
To mun gode Malam Bala daga jihar Plateau. Har yanzu dai muna jihar ta Plateau. Wane ne akan layi?
Alhaji Ibrahim Kokari ne daga Kurgi.
Ya wato muna jin ka Alhaji Ibrahim.
Ina goyon bayan mai girma Buhari ya buɗe goda a samu abinci.
Dalilin ka?
Dalili na shine zaben da aka masa a ƙasar nan ba san masu kuɗi bane, ba san masu mulki bane. Talakawan Najeriya ne suka daure suka zaɓe shi. Yanzu wannan hali da ake ciki mutu wahala ya dawo kansu ne suke cikin wahala. Ya kamata ya tausaya musu a buɗe goda.
To da ita gwamnatin ta rufe bodan ne wato batun shigo da abinci din saboda a bunƙasa noman cikin gida. Ya kake kallon lamarin a haka?
To bunƙasa noman cikin gida ba zai bunƙasa ba idan cikin mu ba komai. Ya kamata in mun ci wannan yana cikin mu sai mu kokarin bunƙasa cikin gida. Sai cikin gida ya bunƙasa sai a rufe bodan.
Alhaji Ibrahim daga jihar Plateau kenan. Bari mu je jihar Kebbi. Wane ne akan layi?
Abubakar Dan Kolo daga Zuru Kebbi State.
To muna maka maraba da zuwa wannan fili Mallam Abubakar.
Yawwa. Wato bayanin da kenan. Yawanci shi shugabannin namu sukan yi abu kamar marasa ilimi. Su wannan abincin kamata a yi da kamata a yi saurin rufe goda ba. A bari zuwa wata shekara iyaka a yi encouraging.
Na ga kamar layin Mallam Abubakar daga Kebbi ya tsinke, amma har yanzu dai muna Kebbi. Wani ne akan layi? Hello, na Kebbi, kana jin mu? To ina ga kamar shi ma layin nasa ya katse. Da fatan dai ba tangarda ce da hanyar sadarwar ta yankin jihar Kebbi ba. Lambar da za a kira ita ce 2-0-2-0-5-2-6-5-5. Muna so ne mu ji ra'ayinku kan kiran da wasu shugabannin al'umma suke na cewa ya kamata gwamnati ta buɗe kan iyaka domin a shigo da abinci da ke nema ya zama yana ƙaranci a Najeriya. Ga kira daga Naija. Wane ne akan layi?
Ibrahim da wakin hula daga garin Maigode a Kimba.
Muna jin ka Mallam Ibrahim.
To Allah, ko da misali an buɗe bodan nan, idan mu namu kayan su da lokaci kaka, to da Allah a iya rufe bodan nan saboda mu ma mu sai da tsada. Mu da mu kenan kan mu manoma.
Kai manomi ne Mallam Ibrahim?
Insha Allah manomi ne sosai kuwa.
Wato kaman kana nufin ka ba ku goyi bayan a buɗe bodan ba kenan, ko ya kake nufi?
A halin yanzu mun goyi bayan a buɗe ta, amma idan Allah ya kunci kamu mai kai na kaka, to mu ma ya kamata a riga ta don mu ma a saya.
Oho, a samu a ku samu ku yi ciniki kenan a cikin gida.
Yawwa, mu
cinaku dama ɗaya daga cikin manufofin gwamnatin kenan ta Muhammadu Buhari. To mun gode ƙwarai. Ga kira daga Lagos. Wani ne a Lagos?
Sunana Abubakar.
To Mallam Abubakar, muna jin ka.
To ni dai shawarar da nake gani zan iya bayarwa ita ce ya kamata wannan abu. Ya kamata abu da madanna dan talakawa suna shan wahala wallahi. Kuma ita gwamnati ita dan talakawa ake yin ta. Idan ba talaka babu gwamnati. Saboda haka ya kamata shugaban ƙasa ya duba talakawa da suka fito an ruwa yana dukan su da iska da rana da komi. Ko yanzu in shekara 80-90 sun biyo sun zo sun yi layi sun zaɓe shi.
To mun gode Mallam Abubakar. Bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne akan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Ibrahim Umar Mara daga Maraba Nasarawa State, Nigeria.
To Mallam Ibrahim, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina game da wannan muhawara da ake yi, ina gani ba sai an tsaya ana wani jihar da duk wani talaka da za a yi magana da shi buƙatar sa dai a buɗe bodan a samu wannan abun nan abinci shigo ƙasar nan. Saboda duk wahalar duk matsalolin da za a yi game da yadda ake buƙata wai a ce Najeriya a ce ana buƙata a yi noma a riƙi ƙasar nan. Duk wanda suke noman nan talakawa ne, su manyan attajiran wanda kamata su iya suna sa harkar noma a gaba kamar yanzu kasashen China da sauransu. Manyan hankalinsu ya karkata kan maganar ma'aikatan man fetur.
To mun gode Mallam Ibrahim, mun katse ka. Akwai mutane da dama a kan layi. Bari mu je jihar Naija. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum, mai magana a cikin yaya Ahmed mai kimfa ramar hukumar Kaji a Jihar Niger Sahel, Nigeria.
Malam Yahaya, kaman layinka yana haduwa da ku talabijin ko kuma radio da ke kusa da kai, ina jin.
A ba ku mai gaba da yana ta sharifa.
Eh, to ina ko watakila matsalar hanyar sadarwar ne. To ci gaba, kaman ya dan yi kyau abin yanzu, mu ci gaba, muna jinka.
Ba gaskiya su ba da hankali da shugabanni da kuma sauran jama'a akan magana Abu da Hoda. Gaskiya mutane suna cikin wata hali, yayin hadisi ya yi tsada masa da goma komai ya yi tsabin da ake so. Ya kamata a samu
layin na ga wanda kira mu daga Niger nan ba shi da kyau sosai. Alhaji Haya ke nan, bari mu je wato Jos Jihar Plateau. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum salam.
Ishaka malamin da Jos.
Eh, muna jin kamar Ishaka.
To ya gaskiya dai ya kamata dai a bude bude nan, dan gaskiya jama'a suna dan fama da jin jiki. Dan yana da amfani gaskiya akan mutane a nan biyu da kasan ne.
To mun gode kwarai Malam Ishaka daga Jos Jihar Plateau. Ga wani kira daga Cote d'Ivoire, mun samu wane ne akan layi?
Kana magana da Buga.
Wane?
Buga.
Yawa, to Dan Buga, muna jin ka.
Dan Buga ta da jihar Kebbi. Ba da lokacin zana.
To muna jin ka.
Wallahi na sha kiran ku, Allah gaji ba samu, kullum ina kira ba samu, sai dai Allah kada ya nisa ne ku.
Allah sarki, mu ma mun ji dadi da ka samu yau, ka same mu.
Wallahi.
Eh, to ma lokaci ya kamar dan mana hakuri Dan Buga daga Cote d'Ivoire, kai ku kira wani sati idan Allah kamu, domin lokaci ya riga ya kure mana. Da fatan zaka mana afuwa. Kuma da yanzu kuma lokaci ne da zamu ji irin tasirin da azumin watan Ramadan ke yi ga rayuwar masu yin azumin, daga wato bakin Sheikh Abu Saleh daga Maradi.
Yin azumi yana sa mutum dogon tunani wanda da ba yayin shi, in yana cike shi na cike. Na biyu yake cewa in mutum na yin azumi yana sa shi yana tunani fiye da in ba yayin azumin nan, saboda yana sa shi ya tunanin Ubangiji, girman Ubangiji, ganin darajar abin da ke kewaye da shi, wanda yake da ba yayin shi in ya kasance cikin shi na cike. Haka yake cewa kuma mai yin azumi in ya kasance mai hali ne, shina tana da wanda ke kusa da shi, yace ashe unguwan nan haka suke rayuwa kullum cikin yunwa, alhali mu cikin muna cike, to yana sa yana yin jinkai. Agaza ma wanda kullum mafi yawa kusan suna cikin azumi ne, kuma ba azumi bane ba.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu je ga labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Majalisar Wakilai ta Najeriya ta umurci hukumar kullon kafar kasar da ta gaggauta biyan haƙoƙin tsofaffin masu horar da ƴan wasan kasar biyu da suka rasu, wato Stephen Keshi da kuma Ahmadu Shuaibu. Majalisar Wakilai ta Najeriya ta dora wa kwamitin ta na wasanni alhakin hada karfi da hukumar domin gaggauta biyan marigayen, biyo bayan wani kuduri da dan majalisar daga jihar Abia Sam Omoibo ya gabatar a zaman majalisar. Yanzu haka kasar Ingila ta dare saman rukunin bi na gasar kwallon kafa ta cin kofin kalubalen na nahiyar Turai da ake ci gaba da fafatawa a kasar Faransa, bayan da a yau ta doke Wales da ci 2-1, inda ta ture ta saman rukunin bayan buga wasanni na biyu na matakin rukuni-rukuni. A jiya ne kuma Slovakia ta doke kasar Russia da ci 2-1, lamarin da ya sa ta daidaice da Wales da maki 3. A rukunin si kuma kasar Ireland ta arewa ta sami daidaicewa da kasashen Jamus da Poland tare da maki 3-3, bayan da a yau din nan ta doke Ukraine da ci 2-0, yayin da su kuma Jamus din da Poland yanzu haka suke can suna fafatawa. A halin da ake ciki kuma an fitar da babban jigon magoya bayan ƴan kwallon kasar Russia daga kasar ta Faransa, biyo bayan wani tashi hankali da ya barke a filin wasan Marseille sadda kasar take fafatawa da kasar Ingila a gasar ta cin kofin nahiyar Turai. Alexander Shpragin yana daga cikin ƴan kasar Russia 20 da aka kore su daga kasar ta Faransa. An sami tsare su ne a ranar Talatar da ta gabata sadda suke kan hanyar zuwa kallon wasan Russia da Slovakia. A fagen wasan tennis kuma ɗan kasar Birtaniya Andy Murray ya doke Aljaz Bedene domin kaiwa a matakin kwata final na gasar tennis ta rukunin sarauniya ta Ingila. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurkawa na ci gaba da juyayin mutuwar mutane 49 da wasu da dama da suka jikata a wani halin da aka kai wa wata gidan rawa kwana-kwanan nan a birnin Orlando na jihar Florida. Wannan dai shi da kisan mutane ta hanyar harbewa mafi muni a tarihin Amurka. A wani jawabinsa ga ƙasa, shugaba Barack Obama ya ce wannan hali da aka kai wa shararriyar gidan rawan nan ta ƴan lutu da maɗigo. Ya ce wannan hali ne ga Amurkawa, domin kuwa a cewarsa duk wani hali da za a kai akan wani ba Amurke. Kowane iri ne, kowane irin jinsin fata ne, ko addini, ko ƙabila, ko kuma ‘yan auren jinsi guda. Wannan hali ne akan Amurkawa baki ɗayansu, kuma hali ne akan daraja da ‘yancin ƙasar. Wanda ya kai farmakin da ya mutu a wurin lokacin da yake musayar harbe-harbe da ‘yan sanda, ya bayyana alaƙarsa da ƙungiyar ISIS a wata hirar waya lokacin da ya kai harin. Ko da yake dai babu wani bayani da aka samu da ke tabbatar da alaƙarsa da ƙungiyar ISIS a cikin wayarsa kafin harin, sai dai an gano ɗan bindigan ya samu wannan ra'ayi ne daga bayanai da masu tsatsauran ra'ayi suke ɗorawa a kan duniyar gizo. Kuma wannan na nuna irin ƙalubale da ake huskanta wurin tunkaran tsauraran aƙidu da kuma yaƙi da masu ɓata sunan musulunci suke janyowa a kan yanar gizo. A wani takaitaccen bayani da ya jim kaɗan kafin harin, jakadan shugaban Amurka na musamman kan yaƙi da ta'addancin ISIS, Brett McGurk, ya ce shugabannin ƙasashen duniya da dama ne suka shaida masa babban abin da ke jan matasa zuwa ga biyewa aƙidar tsauraran ra'ayi shine ra'ayin wasu shahunan malamai na tarihi da aka yi a can baya, yayin da ɓangaren ISIS kuwa ita ce take shelar kai na halifanci ta hanyar wayan tarho. Saboda haka ya zama wajibi ne a cewar Mr. McGurk, ƙungiyar haɗin gwiwan ta ruguza wannan tunani na da'awar halifanci a Iraki da Siriya, kuma haɗin gwiwan na samun babban nasara a wannan yaƙin. A Iraki, ISIS ta kusan rasa kashi 50 na yankuna da take rike da su, a Siriya kuma kashi 20 ne ya fita hannunta. An kashe shugabanninsu da dama, an toshe hanyoyin samun kuɗaɗensu, mayakansu da ke fitowa sassa daban-daban sun ragu, hanyoyi da suke watsa manufofinsu sun yi rauni, kuma an karya musu lago. Shugaba Obama ya ce ko da yake wannan haɗin gwiwa na ci gaba da samun nasarar takurawa ISIS a ƙasashen waje, akwai muhimmanci a yi irin wannan yaƙi don daƙile farfaganda da ɓata sunan musulunci da ISIS ke yi suna watsawa a yanar gizo don shirya mana ayyukan ta'addanci a cikin gida. In dai zancen kiyayya da tada rigima ne, Amurkawa ba za su ja da baya ba, in ji shugaba Obama. Za mu zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya, mu kare ƙasarmu, kuma mu tashi tsaye mu yaƙi barazana da ake mana. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya isa garin Orlando na jihar Florida yau din nan don jajantawa al'ummar garin da suka tsinci kansu cikin bakin cikin mummunan harbin kisan gilla mafi muni da kasar ta taba gani, ya kuma jajantawa iyalan waɗanda aka kashe musu ‘yan uwa da waɗanda suka jikata a club ɗin ‘yan ludu da aka kaiwa hari ranar Lahadin da ta gabata. A lokacin da yake cikin jirgin saman da ya ɗauke shi daga birnin Washington DC zuwa birnin na Orlando da ke kuda maso gabashin Amurka, a cewar mai magana da yawun fadar White House, shugaba Obama na gani babu wata hanya da zai iya ƙarfafa gwiwar mutanen Orlando sai in ya je da kansa. Harbi hallahira da aka yi wa wata 'yar majalisar dokokin ƙasar Birtaniya mako ɗaya kafin ƙasar ta jefa kura'ar raba gaddama mai zafi akan ci gaba da kasancewa cikin tarayyar Turai ko fita daga cikinta ya girgiza ƙasar, wadda ba kasafai ake samun harin bindiga ba, kuma ba a cika jin rikicin siyasa a cikinta ba. Shaidan gani da idan sun ce sun ji lokacin da maharin ke faɗin Birtaniya ce kan gaba, yayin da ya yi harbi ya kuma cakawa Joe Cox wuƙa. Joe Cox dai ‘yan majalisar wakilai ce daga jam’iyyar Labour.
Masu sauraro duka-duka, abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki ɗaya. Sai gobe idan Allah ya kai mu, za mu sake dawowa da wani sabon shirin da izinin Allah. Kamar yadda kuka ji, Maryam Dauda ce ta tana gabatar da shirin, sannan Julie Leather Christian ta haɗa shi, sai injiniyan mu Keith Holmes. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu kusan karfe 10 na dare ne kenan a Najeriya da Niger, wato 5 na yamma a nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum.